Birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe. Muna na a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 17 ga watan Disambar shekarar 2018. Muhammad Lalo ne tare da Amina Buhari Auna. Muke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da jihar Kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana, 10 na safe kuma a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yau Litinin ake fara tattaunawar da kasar Pakistan ta shirya tsakanin Amurka da kungiyar Taliban. Kasar China ta amince jakadan Canada ya gana da dan kasar Canada na biyu da ta tsare. Dakarun Amurka sun ce sun kai har-haren jiragen sama a Somalia, inda suka kashe mayakin Al-Shabaab 62.
To, kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya ana ci gaba da kira ga shugabannin addinai da su dukufa wajen yi wa kasar addu'a yayin da aka tunkari zaben 2019. A jamhuriyar Nijar kuwa, masu ruwa tsaki ne suka fara tattaunawa kan irin koma bayan da ake samu a yaki da matsalar kwararar bakin haure da kuma abubuwan da take haddasawa.
In babu adalci wajen raba arzikin kasa, za a samu matsaloli wanda dole ne su zasu wannan abu. Yanzu in akwai kokowa da kamata magabatan mu su bisa wannan fannoni ne, ya kamata a tsananta a gani wani irin tsari ne za a yi.
To, za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda zai gabatar da ma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau din nan Litinin, wanda kasar Pakistan ta shirya a hadaddiyar daular Larabawa domin neman kawo ƙarshen yakin Afghanistan ta hanyar siyasa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Pakistan, Muhammad Faisal, ya nanata cewa kasar Pakistan tare da haɗin gwiwar al'ummar duniya da kuma sauran waɗanda abin ya shafa sun himmantu wajen tabbatar da zaman lafiya a wannan kasar da ke makwabta da ita, wadda yaƙi ya daidaita. Wakilin musamman na batun neman zaman lafiya a Afghanistan, Zalman Khalidzad, zai jagoranci tawagar Amurka a wurin tattaunawar, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Pakistan wanda ke da masaniya akan batun a hirarsa da muryar Amurka. China ta amince jakadan Canada na ƙasarta ya gana da ɗan ƙasar Canada na biyu da take tsare da shi saboda wasu dalilan da ba a fayyace ba, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada da ke Ottawa, babban birnin Canada. Jakadan Canada a China, John McCallum, ya yi magana da wani babban ɗan kasuwan Canada mai suna Michael Spavor jiya Lahadi, kwana biyu bayan ganawarsa da ɗan Canada ɗin da China ke tsare da shi, wato tsohon jami'in diflomasiya Michael Kovrig. Jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Canada ta bayyana cewa jakadan kasar a China zai ci gaba da taimaka ma Spavor ta fannin diflomasiya, kuma zai so ya sake ganawa da shi. Meng Wanzhou, yar China din nan da aka kama a kasar Canada, an sako ta kan beli, kuma Amurka na jira a miƙo mata ita domin ta hukunta ta saboda sabawa takunkumin kasuwanci da Iran da Amurka ta kakaba. Dakarun Amurka sun ce sun kai har-haren jiragen sama a Somalia har sau 6 a ranakun Asabar da Lahadi a yankin gabar ruwa da ke Gandashe, inda suka kashe mayakan Al-Shabaab 62. Bataliyar sojin Amurka ta Shiyar Afrika ta faɗa a wata rubutacciyar sanarwa cewa ta kai har-haren sau 4 shekaran jiya Asabar, inda ta kashe mayakan Al-Shabaab 34. Ta ce wasu ƙarin har-haren biyu kuma da ta kai jiya Lahadi sun yi sanadin mutuwar mayaka 28. Ita ma hadakar sojojin Afrika ta Africom ta ce, mu bataliyar sojojin Afrika da abokanmu na Somalia mun kaddamar da wannan hare-haren jiragen sama ne da zummar hana 'yan ta'adda amfani da wuraren da ke lunguna a matsayin mafaka da kuma wuraren shirya ta'asarsu da wuraren tsarawa da kuma binciken kan yiwuwar kai hare-hare nan gaba. A halin da ake ciki kuma, ministan ayyukan Somalia Abdul Fattah Ibrahim Gizi ya yi murabus saboda kamu da kuma hana tsofaffin shugabannin kungiyar Al-Shabaab shiga zabukan yankuna da yake hira ta wayar tarho da muryar Amurka jiya Lahadi daga birnin Mogadishu. Gizi ya ce ya yi murabus din ne saboda ya nuna bacin ransa da katsalandan din da gwamnati ke yi a zaben kudu maso yammacin kasar da take tafi. Da kuma matakin da ta dauka na kama Muktar Robo Abu Mansur, tsohon mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabaab, ɗaya daga cikin na gaba-gaba a jerin masu takarar shugabancin jihar Kudu maso yammacin kasar a zaben mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Saudi Arabia ta mayar da martani ga 'yan majalisar dattawan Amurka akan kawo ƙarshen taimakon da sojojin Amurka ke bawa Saudiya a yakin da take yi a kasar Yemen saboda zargin yarima Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman da hannu a kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi. A wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta ce masarautar Saudiya ta yi alawadai da wannan matsayi da 'yan majalisar dattawan Amurka suka ɗauka a kan zargi mara tushe. Sannan ta kalubalanci raguwar kasashen waje kan shiga harkokinta. A satin da ya gabata ne majalisar dattawan Amurka ta ɗau wannan matakin wanda tamkar walewa ce shugaban Amurka Donald Trump bayan da ta kada kuri'ar dakatar da taimakon da Amurka ke ba wa Saudiya a yakin da take yi a kasar Yemen. Rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka zai tsaya cik daga ƙarfe 12 na daren ranar Juma'a, muddin fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka suka kasa cimma jituwa kan sabon kasafin kuɗi, ciki har da zancen gina katanga tsakanin Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Donald Trump ke so don daƙile kwararowar baƙin haure. Tuni dai aka amince da kasafin kuɗin gudanar da rubu'i uku na ayyukan gwamnati zuwa watan Satumba mai zuwa, to amma sauran kasafin kuɗin ya haɗa har da na tafiyar da harkokin ma'aikatar tsaron gida mai yiwuwa kuma har da kuɗin gina katanga, wanda wani muhimmin alkawari ne na yakin neman zaben Trump na shekara 2016. To amma dala biliyan 5 ɗin da Trump ke bukata daga jimlar dala biliyan 20 na gina katanga na samun matukar turjiya daga 'yan Democrats da wasu 'yan Republican, wanda ke haifar da shakku kan yiwuwar ginawa. 'Yan Democrats sun yi tayin abinda ba zai wuce dala biliyan 1.6 ba saboda inganta tsaron kan iyaka, ko shi ɗin ma ba don gina katanga ba.
Amina Buhari au nake nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, yayin da aka tunkari zaben 2019, hukumomin kasar na ci gaba da kira ga malaman addinai da su dukufa wajen yi wa kasar addu'a domin ganin an gudanar da zaben cikin lumana. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aika mana.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya yi kira ga shugabannin addini a Najeriya da su yi wa kasar Najeriya addu'o'i don a sami dawwammamin zaman lafiya kafin zaɓe, lokacin zaɓe da bayan zaɓen na shekarar 2019. Farfesa Yemi Osinbajo ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya kai wa taron mabiya ɗariƙar Ahmadiyya na ƙasa ziyara a garin Ilaro ta jihar Ogun.
I'm very pleased in particular that the Ahmadiyya movement has always been one that preached peace.
Profesa Yemi Osibanjo yace na gamsu musamman ta yadda dariƙar Ahmadiyya a kowane lokaci tana yin wa'azi a game da zaman lafiya kana tana kira da a zauna cikin zaman lafiya mataimakin shugaban kasar ta Najeriya Osibanjo ya ƙara da cewa hanya daya da Najeriya za ta sami ci gaba da daukaka shine dukkan yan Najeriya su kasance cikin zaman lafiya don haka ya buƙaci sauran addinai da su yi koyi da dariƙar Ahmadiyya wanda ke yin kira ga zaman lafiya shugaban dariƙar Ahmadiyya na Najeriya Dr. Mashahud Fashola yace za su ci gaba da yi wa ƙasa addu'ar zaman lafiya Dr. Fashola yace za mu yi muku addu'ar zaman lafiya za mu yi wa jama'ar ƙasa addu'o'in zaman lafiya tare da samun zaman lafiyar ta yadda za a samu ci gaba mai dorewa daga bisani mataimakin shugaban kasar Najeriya Yomi Osibanjo yayi wa Najeriya da ƴan Najeriya addu'o'i a cikin harshen Yarbanci taron da an yi shi lafiya an watse lafiya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
bayan zidai muna Najeriya ne inda a siyasar a jihar Taraba yayin da ake harama gudanar da zabe a Najeriya da alamun da sauran runa akaba a jihar ta Taraba game da batun takarar gwamna na jam'iyyar APC inda waɗanda suka tsaya takara suka miƙa kukansu gaban kwamitin sasantawa da uwar jam'iyyar ta kafa domin sasanta ƴan takara a jiha ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Nasarawa Almakura ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga Jalingo
yanzu haka dai wasu fusatattun ƴan takarar gwamnan jam'iyyar APC a Taraba sun musanta batun cewa sun sasanta har ma sun yi mubaya ga ɗan takara da ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar Sani Abubakar Ladi Farfesa Muhammad Sani Yahaya da ke zama tsohon shugaban jami'ar jihar Taraba na ko cikin ƴan takara takwas da suka kai kukansu ga uwar jam'iyyar APC ya ce aiko sun yi mamaki da wasu ke yada cewa sun janye fafutukar da suke na batun takarar
muna nan mu takwas sun tsaya maɗaurin mu ɗaya da mu da magoya bayan mu kuma muna yau biyayya wa fati saboda aƙidar da muke da shi na APC ne na cin gaban Taraba ne kuma mun bi duka abinda ƙa'idojin da suka shimfiɗa mana na idan kana da ƙorafi ka bi hanyoyin da fati ta shimfiɗa domin yi murubuta kuma mun je gaban wannan kwamiti wanda ita National Working Committee ta naɗa chairman ɗin gwamnan Nasarawa ya zama ya zauna da mu mun gaggaya mishi duka abin da ya faru har yanzu muna jira mu ji adalcin da za a mana kamar yadda ya ɗauki alkawari kuma bayan wannan mu ba mu taɓa zama da wani ɗan takara wanda muke zargin ya mana rashin adalci mu dai mu takwas mu taɓa zama da shi ba idan mun zauna da shi zai faɗa a ina muka zauna da shi ya faɗa mana a wani ɗaki muka zauna a ina muka zauna
to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yana jami'ar ta APC ke maso magangami a Taraba Sani Abubakar Ladi da ke zama tsohon muƙaddashin gwamnan jihar shine kudin takarar jam'iyyar ta APC a Taraba yace ai madaurin kura shine ma san yadda zai kunce ta
jiyan nan wai an bada kudi ma wasu yara yaro wai a je a tare abinda muke son mu yi ina son gaya maka a volume na mutanen Najeriya ka je ka dauko mutum daga Cameroon da zai tare abinda muke raba ka ga rimfuna nan da aka sa su waye a cikin rimfuna yanzu da bude wannan rimfuna din wallahi tabbas zan ga yana bude tanti kaga yadda aka kashe kudin gwamnati da kudin biru for local government ana bude tantina a garin nan idan ka ce kana yin APC ne yanzu yara sun gane idan ka dauki hoton Sani ka je ka sa ka inda gwamnati za ta ga abun din to fa za a ji a baku 2 million wai ku cire to yanzu ara sun gane
to wai ko ina a kwana game da batun sulhu da sauran ƴan takara haila yau dai gasa ne Abubakar Dan Ladin
Allah mu shi suka tan kowa mu zo mu hada kai mu cici Taraba mu samu ci gaba a Taraba ba raina kowa ba a cikin duka su goma ni ne yaro ni ne karami ni ne dan autan su ya kamata su zo su rike hannu dan autan sai mu zaga tare mu yi aikin da zai taimake mu
koma da menene dai yanzu ko an zura ido a gaida wannan dambarwa ta jihar Taraba za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda ake shagulgulan tunawa da ranar bakin haure ta duniya a gobe talata da za a fara kenan. Kungiyoyin kare haƙƙin ƴanci rani a jamhuriyar Niger sun shirya wata muhawara domin tattaunawa kan koma bayan da batun yaƙi da kwararar bakin haure ya haddasa wa ƴancin kai da zirga-zirgar jama'a a nahiyar ta Afirka. Ga Sulaiman Mumin Barma da ƙarin bayani.
Et il invente le chiffre, il dit mais si on n'agit pas, il y a 1 million, non, il y a 2 millions, non, il y a 3 millions d'Africains.
Amandine Bachkenan mai bada shawara a fannin siyasa wa bangaren masu sassaucin ra'ayi a majalisar Turai. Tana mai bayani wa maharanta muhawarar da kungiyoyin kare haƙƙin bakin haure suka shirya domin nazarin matsalolin da siyasar Turai ta haifar wa ƴancin walwalar jama'a a Afirka. A sanadiyar yaƙi da kwararar bakin haure, Amandine na mai cewa yunkurin hana wa bakin haure latsa Libya domin shiga Turai wani shiri ne da a fili ake gane cewa ya saba wa dokokin ƴancin dan adam wanda kuma a zahiri babu kamshin gaskiya a game da barazanar mamayar da shugabannin Turai ke ta shela a kai.
Parlons de des réels problèmes, des violations de droits humains parce que la réalité en Europe elle est quoi? C'est pas que il y a une invasion.
Jin irin waɗannan kalamai daga bakin wata babbar jami'ar Turai ya ƙara wa kungiyar Alternative Espoir Citoyen ƙwarin gwiwa. A gwagwarmayar da ta sa gaba don kawo ƙarshen cin zarafin ƴanci rani, in ji wani kusanta kaka Tudagwani.
Mu alhamdulillah mun gamsu sosai. Za mu ci gaba da wannan gwagwarmayar da muke yi baiwa a sa iyaka a hana ma mutane su ta yi kowa yana da iji. Don mito su in suna zuwa ba matsala suke zuwa ya kamata a ce duk ƙasashen Afirka ko ɗan adam ko daga ina ne ya fito ya kamata a ce ko ina ya tayi cikin lafiya.
Yaƙi da kwararar bakin haure zuwa Turai wata hanya ce da ke samar da kuɗaɗen shiga wa wasu shugabannin nafiyar Afirka. Saboda haka shugaban kungiyar GMED mai kare haƙƙin bakin haure Malam Nabara Hamidu ke ganin akwai buƙatar faɗakar da irin waɗannan shugabanni illar wannan ɗabi'a.
Ko a Hausa ana ta hannun da ke bada ko da yaushe shi ke sama da hannun da ke karɓa. Don shi yasa wato ƙasashenmu ko da akwai wasu ra'ayoyi da ya kamata su yi don wato unhwani 'yan ƙasa su mai yawancin lokaci wannan kuɗin sai ya ruɗe su sai ya zamana sun fifita abinda ake so su yi ga dangance da abinda ya kamata su yi. Kaga wannan kenan kamar an fifita abinda waɗansu suke so farafar ga abinda wato al'ummanmu suke so.
Malam Abdulnasir Saidu mamba a kungiyar MPCR na da irin wannan ra'ayi, saboda haka ya ja hankulan magabata akan buƙatar gudanar da mulki na gari.
Tunda in babu adalci zai zamanto matsala za ta yawa, in babu adalci wajen raba arzikin ƙasa za a samu matsaloli wanda dole ne su zasu wannan abun. Don yanzu in akwai kokowa da kamata magabatan mu su bisa wannan fannoni ne ya kamata a tsananta a gani wani irin tsari ne za a yi na tattalin arzikin ƙasa wanda zai bada dama da walwala ga matasa wanda za su samu dama su yi aiki ba dole su yi aikin gwamnati ba.
Alƙalaman Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuni da cewa mutane miliyan 250 ne ke cikin halin cirani a duniya, daga cikin su miliyan 106 'yan Asiya ne, yayin da Turai ke matsayin ta biyu, sai Amurka ta Kudu ke sahu na uku, yayin da nafiyar Afirka ke danna gargada da bakin haure miliyan 36. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kamar da layin zangogo a nan Washington DC na cewa 10:19 kai tsaye ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Bisa ga al'adar wannan shirin, a duk ƙarshen kowace shekara mukan yi waiwaye a dan tafiya, inda mukan duba baki ɗaya abubuwan da muka tattauna a cikin shekarar. Makasudin hakan shine don mu duba inda aka fito da kuma inda ake, don shirya ma inda aka nufa. Sau da yawa mahukunta kan yi alƙawulla ga jama'arsu, musamman a lokacin yaƙin neman zaɓe ko kuma lokacin da suke da buƙata a wajen jama'ar tasu. Shin mahukunta kan cika waɗannan alƙawulla da sukan yi kuwa? Ga zaɓe a Najeriya na ƙara ƙaratowa, yanzu dai lokaci ne da ya kamata jama'a su duba sakamakon alƙawullan da aka yi musu a baya don su yanke ma kansu hukunci. Idan masu sauraro na iya tunawa, a cikin shirin namu na ranar 1 ga watan Janairu na wannan shekarar, mun karɓi baƙuncin Alhaji Imam Inuwa Muhammad, babban darakta a ma'aikatar ilimi ta ƙasa, wanda ya wakilci gwamnatin tarayya, inda yake cewa:
"So, alhamdulillah, Alhaji Nasiru, wato ka san idan aka ce maka wato tsari na ƙasa, kowanne da irin ayyukan da aka bashi. Ita gwamnatin tarayya tana da nata. Gwamnatin jihohi tana da nasu, sannan haka gwamnatin ƙananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya, kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi ga mutane da suke ƙasa, ina ganin gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta. To abin da yake faruwa, tunda kowace jiha tana da nata ƙarfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na ƙasar nan ya bata, shi ya sa mutane suke ganin kamar cewar gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa tana yi. Amma idan mutum ya duba makarantun nan da za ka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya, duk kusan inda za ka rika duba za ka ga cewar akwai tallafi ta wani ɓangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantun. Saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta ta tabbatar da cewar mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewar tana so ta kauda jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki.
Wato in an duba wasu makarantun ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a Inuwar Bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun primary fa ta gwamnati ba sa yin aiki yadda ya dace.
Adam, kai ka riga ka san wannan, ai magana ce guda ɗaya. Gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta. Duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi, idan ka duba misali zan baka. A lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohi ma da suka daina biyan albashi, kuma idan ka duba kusan kashi 70 na mutanen da su ba sa samun albashi za ka ga malaman makaranta ne. Saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka, shi yasa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka. Kuma insha Allah ina kallon tana ƙoƙari wajen wannan. Amma magana cewar yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan, ƙwarai ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce. Abubuwan ya yi yawa, idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kaɗai za ta yi, ba za ta iya wannan abun ba.
Abin tambaya a nan shi ne, wai kuwa jama'a sun ga wani canji daga wancan lokacin zuwa yanzu kuwa akan alƙawullan da gwamnatin tarayya ta yi musu? Duk dai a farkon wannan shekarar muka duba matsalar yajin aikin malaman makarantun jami'o'i da ya zama hantsi leƙa gidan kowa. Farfesa Muhammad Mustafa Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ga abin da yake cewa a farkon wannan shekarar.
Wato abin da yake faruwa shine, in ka duba ba ma wai yajin aiki na malaman makaranta ba, wato gaba ɗaya yanayin yadda ake tafi da al'amura a Najeriya wani lokacin za ga abin takaici ne. Amma muka tsaya ga makaranta kawai sai ka ga cewa wato duk wanda yake jami'o'i na ƙasar nan ya san cewa wato akwai abubuwa da yawa da zama dai kawai ake saboda ya zama dole a yi rayuwa. Mu da muke aiki a wajen ya zama to aikinmu ne, jininmu ne, tsokanmu ne, dole ne mu babu yadda za mu. Amma akwai abubuwa da yawa wanda suke ana ji ana gani babu shi, ba kuma wai ba za a iya samarwa ba ne, a'a ba a ga damar a samar ba ne. Wani lokaci za ka ga laifuffukan ba wai ma daga gwamnati ba ne, har daga gare mu wanda suke shugabancin makarantu. Za ka ga akwai wannan abin a jikinmu. To kai malamin makaranta kana zaune kana koyar da yara, amma wato wajen library naka ma da yara za ka ba da aiki su je su yi, babu shi.
Wata tambayar ita ce, Shin ya zuwa wannan lokaci da shekara take karewa, akwai wani abu da ya canza dangane da yajin aikin malaman jami'o'i a Najeriya kuwa? Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata a cikin wannan shekarar. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin, har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan.
Kuma da yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji, jihar Kebbi, inda ya ce, "Salamun sashen Hausa na muryar Amurka, wai don Allah ina sabbin jiragen yaƙi 18 da gwamnatin ƙasarmu Najeriya ke ikirarin tasiyo don yaƙi da mayakan Boko Haram, duba da yadda ƙungiyar ta Boko Haram ke ci gaba da zaffafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan, domin ko a jiya Lahadi sai da mayakan na Boko Haram suka kai hari a garin Gundumbali da wani ƙauye da ke jihar Borno a Najeriya, inda suka yi awon gaba da kayan abinci da kuma manyan makaman sojojin ƙasar. Ga kuma wasikar Isuhun Dila Faki, inda shi kuma ya ce, "Salam VOA Hausa, muna goyon bayan matakin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar Italiya da suka ɗauka na caccakar hukumomin ƙasar kan dokar hana bada kariya ga 'yanci rani, da fatan gwamnatin za ta janye wannan doka, domin kowa ya tausaya wa wani to shi ma Allah zai tausaya masa." Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda shi kuma ya ce, "Gwamnatin jihar Zamfara, ya kamata ki ɗauki matakin takawa domin fatattakar ɓarayin shanu a jihar. Gani yadda suke zuwa kasuwanni a ƙauyuka, suna kashe mutane da babu ruwansu, wai da sunan farautar ɓarayin shanu. Gaskiya wannan abin takaici ne matuƙa." Sai kuma saƙo daga Shamsu Habibu, inda shi kuma ya ce, "Zargin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya take wa babbar jam'iyyar Hamaya ta PDP na shirin ɗaukar wasu masu kutse a intanet domin yin maguɗi a zaben ƙasar da ke tafe na shekara mai kamawa ta 2019 bai zo mana da mamaki ba, duba ga yadda jam'iyyar PDP ta yi ƙaurin suna wajen aikata maguɗin zaɓe." Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda kuma shi ya ce, "Hakika matakin da Koriya ta Arewa ke shirin ɗauka na mayar da martani mai zafi dangane da takunkumi da Amurka ta kakkabawa wasu jami'anta ya yi daidai. Koriya ta Arewa ki ci gaba da tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro."
To da haka ne kuma muka zo ga zangon labarai a takaice.
An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau din nan Litinin, wanda ƙasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa domin neman kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan ta hanyar siyasa. China ta amince da jakadan Canada na ƙasarta ya gana da ɗan ƙasar Canada na biyu da take tsare da shi saboda wasu dalilan da ba a fayyace ba, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada da ke Ottawa, babban birnin Canada. Dakarun Amurka sun ce sun kai hare-haren jiragen sama a Somalia har sau 6 a ranakun Asabar da Lahadi a yankin gabar ruwa da ke Gandarshe, inda suka kashe mayakan Al-Shabab 62. A halin da ake ciki kuma, ministan ayyukan Somalia Abdul Fattah Ibrahim Gisi ya yi murabus saboda kamu da kuma hana tsofaffin shugaban kungiyar Al-Shabab shiga zabukan yankuna.
Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma anjima in Allah kanmu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin. Ina madadin Amina Buhari Auna da Titani gabatar da shirin, da Julie Lathers Creation da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Sai kuma injiniyoyinmu Cornelius da Chan, ni Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kada ku yi nisa, ga tawagar yau da gobe.